أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan uwa musulmi, muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah wanda ya halicci kowa, ya halicci komai, kuma ya ba mu lahiya, ya sake haɗa mu a cikin wannan darussa masu tarin albarka wanda muke karatun addinin nan namu na musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mu. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara fahimtar da mu wannan addini nashi. Kuma ya bamu ikon aikata shi don mu samu nasara a wannan duniya din kuma mu samu nasara a ranar lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ban manta ba, muna cikin darussa na aqida, wanda darussan aqida kamar yadda kuka sani darussa ne wanda suke bayyana maka abubuwan da ya dace kai itiqadi a cikin zuciyarka. Ma'ana kamar mu ce wannan darussa da muke yi suna neman wuri ne na musamman a cikin zuciyar ɗan Adam. Ya yi ƙoƙari amma ta hanyar hankali, ya wanke duk wani tunani wanda bai da kyau, duk wani gurɓataccen tunani, sai ya kawo tunani mai kyau wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi, ya aiko annabawa don su tabbatar da shi a cikin zuciyar shi. Saboda haka nan aqida wani abu ne mai ɗimbin muhimmanci, kuma kamar yadda muka ce ba wani abu ne ba wanda idan ka ga wani yana yi, kai ka ce bari in koyi da shi. A'a, wannan ba kamar ahkam ba ne, hukunce-hukunce na musulunci, wanda duk ɗan Adam yana iya ya yi koyi da wani wanda ya yi shi ilimi, ya yi shi ba da shekaru da lokacin shi a cikin neman ilimin wannan karatun. Ba kamar ahkam ba ne. Kenan su wa'annan wasu dalilai ne da hujjoji wanda suke buƙatar mutum ya zanna ya aje hankalin shi ya saurara da kyau don ya fahimce su, in yi ji sun yi mishi ya karɓa ya yarda da su a cikin zuciyar shi. Shi yasa ma za ka samu mutum idan har suka zauna a cikin zuciyar shi, me zai faru? Za ga yana iya ba da ran shi saboda wannan aqidar tashi. Gashi nan muna gani da dama, musamman mu ɗan Shi'a da muka yarda da mazhabi na Ahlul Bait alaihim assalam, za ka samu shirye muke kan wannan aqidar ba dai mu bada ta ba, ba dai mu sallama ba, ba da hujja ba. Kai koda muna gani, koda mutum zai yi shahada za ka same shi zai ta yi ziyara ta imman shi, alhali yana yiwuwa ya wada cikin hadari, amma saboda san shi da imam, da yarda da imam, da gane hujja ne shi imam din nan a doron ƙasa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda ganewar mutum kan wannan, za ga yana iya bada ran shi kan irin wannan. Saboda haka aqida wani abu ne mai tarin muhimmanci, shi yasa kake ganin ma ga munan mun bada lokacinmu cikin kawo hujja akan wannan aqida din. To idan mai sauraron mu bai manta ba, yau cikin yarda Allah mun kawo cikin hadarasi na 45, cikin wannan darasi din muna nan dai cikin darasi na hankali, muna nan cikin kawo dalilai na hankali waɗanda za su sanar da mu akwai Allah mahaliccin kowa. In ban manta ba, mun kawo darussa wanda suke nuna dalili na tsari na rayuwa. Muka ce ta hanyar kallon tsari muna iya gane akwai Allah. Yanzu muka ce a'a, akwai dalilai na masu hankali, ko kuma mu ce dalilai na 'yan falsafa, wanda su aikinsu gaba ɗayan lokacinsu sun bada cikin tunani, cikin ƙarfafa tunani. To 'yan falsafan nan akwai waɗanda ba su kauce ma hanya ta addinin musulunci ba, ko kuma ba su kauce ma hanya irin wadda Allah yake so ba, za ka same su suna kawo hujja ma, suna kawo dalili wanda yake nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala, wanda a ta'abirinsu, ma'ana a maganarsu, ko kuma abinda muke ce ma istilahin su suna cewa wajibul wujud. Wajibul wujud akwai a istilahin ɗan falsafa suna nihin Allah. Me yasa suke ce mai wajibul wujud? Muka ce suna cewa duk lokacin da muka kalli abubuwan da ke doran ƙasa mutane ne, dabbobi ne, ƙwari ne, tsuntsaye ne, ƙasa ce da kanta, abincin da muke rayuwa da shi ne, kai duk abin da ke saman doran ƙasa da ma wanda ke sama, suka ce waɗannan abubuwan ba su wuce abu uku. Ko ya kasance waɗannan abubuwan su suka yi kansu da kansu, su suka samar da kansu a wannan doran ƙasa ɗin, ko kuma a'a su an samar da su ne, duk abin da muka gani an samar da shi ne, ko kuma na uku za mu iya ce a'a akwai wasu sun samar da kansu ne, wasu kuma an samar da su. Muka ce waɗanda aka samar da su, ko wanda ya tayi akan dalilin duk abin da yake gani bisa kan doran ƙasa an samar da shi ne, kuma ba mu kaiwa ga wanda ya samar da shi, wannan shine muka ce yana ja mun matsala ta hauhawa wadda ake cewa tasalsul da harshen Larabci, wanda muka ce matsala ne, kuma yana jawo a ce kenan a wannan doran ƙasa din kusan babu komai ma, saboda duk abin da ku saurara da kyau, duk abin da muka dawo hannun kan shi za mu ce akwai wanda ya halice shi. To gashi kuma mun sani ba ya yi wa halice abu ba tare da yana buƙatar wanda ya halice shi ba, kenan duk wanda aka halita lalle yana buƙatuwa ga wanda zai halice shi. Gashi kuma bayan yana buƙatar wanda zai halice shi da wanda kuma zai ci gaba da kula da shi, sai ya zamanto shi ɗin wanda yake wanda ake buƙatuwa zuwa gare shi shi ma wai akwai wanda aka yi shi, kaga kenan wannan yana iya sa mu shiga cikin wata matsala wadda in ma za mu yi ta tahiya ba iyaka hankali wannan bai yarda da wannan, ko kuma mu ce a akwai wanda shi ne da muke nema, akwai wanda ya komi shi ne muke son akai kan shi. A taƙaice dai suna cewa kamar mutane ne su haɗu su da yawa, wannan ya ce ba zai yi wani abu sai wannan ya yi, wancan shi ma ya ce ba zai yi ba sai wancan ya yi, haka nan za su zanna aikin da suke son su yi ba za su yi shi ba. Muka ce in shiga mota ne ba wanda zai shiga, in tsere ne suke yi musabaka ce ta wani abu, misali musabaka ce ake ta Qur'ani, wannan ya ce ni ba zan fara karanta ba sai wancan ya karanta, wancan shi ma ya ce ba zan karanta ba sai wancan ya fara karantawa, a taƙaice ba za a yi wannan musabaka ba. Shine muke cewa a taƙaice wannan duniya din ba zai kasance komi bisa kanta ba, saboda mun ce akan komi yana buƙatar wanda ya yi shi. Dole ne a ƙarshe mu kai ga wanda ya yi komi, in ba haka nan ba dalili ya ɓaci. An lura ai. To wannan shi ne kusan abubuwan da ake kallo guda uku a gaba gare mu. Amman in muka ɗauki cewa wanda ya halici komai, ko mu ce dukkan abin da muke gani shi ya halici kanshi, shi ma akwai matsala, saboda mu muna gani mu kanmu mun san ba mu kai kanmu ba, kenan wannan ba yi yiwa. Sannan abin da zai iya yiwa shi ne mu ce ko ma akwai wanda ya komi, kuma akwai kuma wa'anda aka yi, shi ne dalili na uku kuma shi ya kamata mu karɓa. Wannan kusan mun sha karara shi, saboda matsalar dalili na hankali yana buƙatar a karara shi, masu saurare su ƙara saurare da kyau. Yanzu misali abin da ake ce ma wajibul wujud da wata magana daban, a wata mahanga daban. Suna cewa wajibul wujud shi ne wanda zatin shi, shi wujud a cikin zatin shi ne. Shi kuma wanda ake ce ma mumkinul wujud shi ne wanda wujud ɗin shi, samuwar shi yake buƙatar wanda zai samar da shi. kenan wujud din shi ba ainihin zatin shi bane, a'a an sami shi ne. Yanzu misali, ta yadda zamu gane, rana haskenta zatin ta ne, tana ba da rana, ba wani ya dauko zahin ya sanya mata ba. Kenan tun asalin halittar rana da haskenta zatin ta ne haka nan. Amma yanzu abinda ke ba da haske a ɗakuna, za ka samu hasken an ɗauko an samu shi ne, ba zatin shi ba ne. Ko abubuwan da ake yi na ƙawa na rayuwa, za ka wasu ana samu su haske, suna ba da haske, da an samu su batir za ka gani sun hara ba da haske. To waɗannan haske ba zatin su ba ne. Kaga ƙaramin misali wanda muke gani a doron ƙasa kenan, wanda yana nuna mamu a cikin halittu akwai wani abu wanda zatin su ne, akwai wani ba zatin su bane, kamar rana da muka ce, kamar kuma irin wannan abubuwan da muke amfani da su masu ba da haske a cikin gidajenmu. Kai ƙara misali don mu ƙara ganiya da kyau. Yanzu idan muka ɗauki madara ko mu ce nono, ita madara kowa ya san farinta nata ne, ba wani ya zo ya shafa mata wannan farin ba. Amma idan muka ɗauki misali gida ne ko katanga ce, za ka samu wannan katangar an zo ne bayan an gina wannan katangar, aka ce a yi mata launi fari, kaga yi mata wannan launi aka yi. Saɓanin madara kamar da muka ce fari zatin ta ne. Don saboda ba yiwuwa ka zo ka tar da madara ka ce kai waye sa mata wanga farin, kaga da kai wannan magana za a yi mamakin ka, kenan baka ba san madarar bane. Saboda ita hori ainihin zatin ta ne, ba ta buƙatar wani waye sai kamar bayan an yi ta sannan a zo a shafa mata hori. Saɓanin gini bayan an yi shi ne ake zuwa a shafa mishi wannan launin na fari. Kusan kenan muna gane cewa a nan wurin launi ne ga sanin su biyu farare, amma wannan zatin shi ne farin, amma wannan ba zatin shi ba ne. To haka nan ɓangaren in ka zo ka hau sama kan bahasin da muke yi na wujud, na samuwa, na kasantuwar abubuwa, halittarsu, shi kasantuwa a wurin Allah zatin shi ne. Saboda haka ne ma ba yi yiwuwa kamar ka ce yanzu malam kuna cewa duk abubuwan da muke gani a doron ƙasa akwai wanda ya halice su, wanda ya halice su kuma shi ne wajibul wujud. Kenan daman mun ce akwai mumkinul wujud, akwai wajibul wujud, wanda ya halici kowa. To su waɗannan kenan ka ce dalilin su, kana nihin kenan dalilin samuwar su wane ne? Allah ne. Wajibul wujud ne dalilin samuwar mumkinul wujud. To shi ko wajibul wujud ha, shi miye dalilin samuwar shi? Ko za ka iya faɗa mumu? Shi ne sai mu ce maka, in ka fahimci wannan misalsalai da muka bada, musamman na madara ɗin nan da gini wanda yake da launi fari, za ka fahimci yadda muka ce launin madara nata ne, zatin ta ne, tare da shi take, kuma ba ta rabuwa da shi, ba yi yiwuwa ta rabu da shi. Saɓanin wannan launin shi fari ne, amma shi fari ne a wa da shi. To haka nan wujud kenan kasantuwa da samuwa a wurin Allah zatin shi ne, bai buƙatar wani waye sai ya zo ya same zati, ya same kai wujud. Amma sauran halittu su suna buƙatar a sa musu wannan kasantuwa din. Za mu ci gaba da ba da bayani da kuma kawo istilahohi na 'yan falsafa don mu gane ainihin wannan bahasi namu. Za mu tsaya a nan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.